Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 28 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji yadda ake ci gaba da mayar da martani kan janye yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya ta yi.
Shi wannan sansani na tankin caji a nan suke samun mafaka su fito su zo su afka wa mutane su koma kuma ta wannan tsibiri su samu inda za su gudu su je su kula.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan tasirin masarautu. Murtala Farus Sanyina na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza Kiyari da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwararrun da ke kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga mahukuntan Najeriya da su saki wani matashin mawaki musulmi da aka yankewa hukuncin kisa bisa zargin yayi waƙar ɓatanci, kuma da ke sa ido kan ƴancin addinin ƙasa da ƙasa ta Amurka. Ta bayyana Yahaya Sharif Aminu a matsayin mai yin waƙoƙin addini a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, kuma ɗan ɗariƙar Tijjaniya ne. Wata kotun shari'ar musulunci ta yankewa mawaƙin mai shekaru 22 hukuncin kisa a watan Agustan da ya gabata saboda yayi wata waƙa ta dandalin WhatsApp inda ya yabi wani limamin ɗariƙar Tijjaniya mai suna Ibrahim Niyase, hatta kai ga ya ɗauka kashi gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a cewar USCIRF. Kwararren hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ba da rahotanni da shawarwari kan saɓa haƙoƙin bil'adama sun ce wasu gungun mutane sun ƙona gidan su Sharif Aminu a ranar 4 ga watan Maris bayan da 'yan siyasar yankin suka buƙaci a kashe shi. Kwararren hukumar ta USCIRF sun ce suna da damuwa matuƙa game da rashin bin doka da tsari a shari'ar Sharif Aminu, ciki har da tsare shi ba tare da ba shi damar magana da wani ba ko ɗaukar lawyer a yayin shari'arsa ta farko, wanda ba wanda ya san lokacin da aka yi ta. Ɗaya daga cikin kwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya, Karima Binon, mai ba da rahoto na musamman a ɓangaren haƙƙin al'adu, ta ce aiwatar da hukuncin kisa kan bayyana wani abu ta hanyar zane-zane, rubutu ko yin waƙa ta yanar gizo ya saɓawa dokokin kare haƙƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sosai da kuma tsarin mulkin Najeriya. Ƙasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta John Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Wani bincike da gidan talabijin ɗin CNN ya yi a kan alƙalamin na cibiyar Hopkins ya nuna cewa adadin waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 ya ƙaru da aƙalla kashi 10 cikin 100 daga makon da ya gabata zuwa yanzu a jihohin Amurka 21. Dr. Chris Murray, daraktan cibiyar sa ido kan alƙalamin harkokin lafiya da nazari a jami'ar Washington, ya faɗa wa CNN cewa hasashen samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a watan Oktoba a Amurka ana sa ran zai kai har zuwa watannin Nuwamba da Disamba. A Amurka an samu mutum fiye da miliyan 7 da suka kamu da COVID-19. Daga nan kuma sai India da ke bi mata da sama da mutum miliyan 6, sai kuma Brazil da ta samu kusan mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar, a cewar alƙalamin cibiyar Hopkins. Ƙasashen Turai kuma na fuskantar sabon yaduwar cutar, abinda ya sa wasu gwamnatoci a faɗin nahiyar suke sake dawowa da matakan kulle kan jama'a da kuma masana'antu. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cikawa mutane biyu ka a ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin mujallar barkwacin nan ta Charlie Hebdo ne, saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba, biyo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane 17, maharin wani ɗan shekara 18 da haihuwa ɗan Pakistan wanda ya isa Faransa shekaru 3 da suka gabata a matsayin ƙaramin yaro ba tare da wani babba ba. An bayyana sunansa a matsayin Hassan A a wata majiya da ke da masaniya kan binciken da ake yi, ta faɗa wa kamfanin dallancin labaran AFP bisa sharaɗin a saƙa majiyar. Kamfanin na AFP ya ba da rahoton cewa majiyar ta ce musu binciken suna aiki don tantance wani bidiyo wanda kusan ya nuna matashin da ake zargi yana maganar kai harin. Dakarun Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwarsa fada har zuwa rana ta biyu yau Litinin a yankin Nagorno-Karabakh inda galibinsa kabilun Armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen fadan. Bangarorin biyu sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai. Ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta ce sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Tarta. Yankin wanda ya balle ya ba da rahoton cewa an samu ƙarin akalla sojoji 15 da aka kashe. Abin da ya sa adadin sojojin yankin da aka kashe tun daga Lahadi zatta 30 a lokacin da hukumomin yankin suka ce Azerbaijan ta kai hari ta sama da kuma na manyan makamai. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kazamin fadin kuma ya bayyana takaicinsa kan asarar rayuka da aka yi da kuma yadda fadin ya shafi farar hula a cewar wata mai magana da yawunsa a wata sanarwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu yada zangonni a birnin Kano na arewacin Najeriya inda za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan janye yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya ta yi biyo bayan tattaunawa da tawagar gwamnatin kasar. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton ra'ayoyin na jama'a.
Na yi farin ciki matuka saboda in an ce za a tafi yajin aikin nan duka kan duka zance kenan dama ana cikin wani yanayi na kunci to kaga yanzu mu dai fatan mu talakawa ita gwamnati ta samu ta cika alƙawuran da ta dauka kafin dai nan da sati biyun saboda mu samu saukin yanayin rayuwa
a duk lokacin da aka ce za a tafi yajin aiki to a yi shi kawai in za a samu janyo ra'ayin gwamnati ta fuskanci menene al'umma suke bukata
martanin wasu 'yan Najeriya kenan game da dakatar da yajin aiki da kuma zanga-zangar lumana da kungiyar kwadagon kasar ta so farawa a yau din nan to amma Malam Mansur Dacci kwararre akan harkokin kwadago da nagartar aiki da ke koyar da wannan fanni a kwalejin fasaha ta Kano ya ce babu abin mamaki akan abin da kungiyar ta NLC ta yi na dakatar da yajin aikin
duk wanda ya san yanda zubin ya taho ya san dama can za a shiga wannan yarjejeniyar kuma a ka'idar dokar mulki na Najeriya idan har aka shiga cikin yarjejeniya to ba a tafiya yajin aiki to kungiyar kwadago kusan sati 2 da suka shige gwamnatin tarayya ta fara mata tayi na azo a zauna kungiyar gwamnonin Najeriya su ma sun mata tayi azo a janye to ka'ida ce idan aka shiga cikin yarjejeniya da gwamnati ta gaba za ta ba sai ta kara tafiya kotu wannan tafiya kotun ya haska mana cewa kungiyar kwadago tana sane tunda ita kungiya ce mai biyayya da doka idan ta san cewa in bata bi doka ba to fa ba za a ci nasara ba
sai dai a nasa bangaren Comrade Muhammad Shu'aibu Kiri tsohon mataimakin shugaban kungiyar ta NLC na kasa ya ce akwai abin lura da taka tsantsan game da kunshin yarjejeniyar gwamnati da 'yan kwadagon
ya ga da addimin da ake zaino na farko an ce karin gudumin da aka yi ya tabbata to amma agreement da aka yi signing bai tabo waɗancan mutanen da suke sata kudin wannan ba kin ka dubu rahoton da faru gulo ka dubu ana report da aka bayar akan mai zaka ga kuma shi goce sai shigo da mai ba shigo da mu kwana an yi su kudin nan akwai mun da ake jan dai a motoci an kawo arewa an kai kudin ga ina ne an dai motoci 2500 kodin da yau tayi ku aka tsoro da ace inda ran kudin ake laba a jiyo mutane ga da bayan ne da ku ba su aiki wannan agreement da NLC ta sani har yanzu ban ga inda suka sa cewa a ugun da 2000 ba ne mai da mun fita tumo in ni bayan da aje ba su gode mai ba saboda haka ya kamata ace kun je kwalo ta su da to kai kana ta bada goce to mu ba mun gaji da wannan abin da ake yi za mu yi da wannan amma sai maganin waɗannan
kin je masana suka fara hasashe akan abin da ka iya faruwa kafin ko kuma a yincikar wa'adin makonni biyu da bangarorin biyu suka ɗeba wa kansu domin karkare wannan batu
shi dama a tsarin yadda ake yin negotiation ko abin da ake ce masa collective bargaining wato yarjejeniya ta bai daya shine ka saki wani bangaren bukatunka ni ma in saki wani bangaren bukatun nawa in ya so sai mu hada tsakiya inda a takaice dai kai baka rasa komai ba ni ko ban wawashe komai ba to wannan shine abin da talakawa ko kuma jama'ar gari ko kuma mu 'yan kwadago za mu saka a ranmu.
Malam Mansur Jatti kenan masani akan lamuran kwadago da nagartar aiki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud, kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan. Sanin malumfashi da rahoto na musamman.
Kasashen duniya da dama suna da sarakuna, wasu kuma suke shugabancin kasar kamar Saudiya, Bahrain, daular Larabawa, Turai da kuma yankin Asiya, sabili da harshe daya. To amma hakan ba zai yiwu ba a nahiyar Afirka, sabili da yawan kabilu kowace da sarkinta. Tambana kuma Najeriya mai kabilu sama da 400. Ko a kasashen Hausa da ke arewacin Najeriya, Katsina da Daura, Kano da Kazaure, Zazzau da Zamfara, kowacce suna da sarki. Sako take kawai kasancewar ta daular Usmaniya ce da sarkin Musulmi. Na tuntubi Dr. Shehu Al-Hatu, masanin tarihin masarautun kasashen Hausa, dan karin bayani.
Sarakuna waɗanda muke da su a nan arewa wanda jihadin Shehu Usman Dan Fodio ya kafa su, sarakuna ne waɗanda suke da cikakken ikon tafi da al'amuran mulki bisa tsari na shari'an addinin Musulunci. Akan haka aka yi jihadi, akan haka aka kafa waɗannan masarautu. A wannan lokaci komai da ka sani yana hannun sarakuna ne, kuma gwargwado sun iya kan kokarinsu sun tafiyar da wannan al'amura har lokacin da Bature ya shigo kasar Hausa, wanda aka yi yaki aka ci Sokoto a 1903. Bature da ya zo sai fahimci muna da irin tsarin mulkin mu wanda yake abin ya bashi sha'awa. Ya ga muna da irin abin da ake ce maka kamar yan majalisar sarki kenan, wanda ke shi sarki shi ne chief executive. Akwai bangare na shari'a. To da yaga haka sai yaga to bari ya koma baya yayi amfani da wannan tsari na mai danyi shinta da nashi tsarin mulkin shine ya kawo abin da ake cewa indirect rule system. Sai shi Bature ya koma na fada ma sarakuna abin da zasu yi ne amma karfin mulki yana hannun sarakuna duk da Turawa sun shigo. Sai da wasu abubuwan in za a yi akan nemi yardan resident wanda ke Bature ne wanda aka aje shi a lardi. Duk lardunan nan da muke da su kusan guda 12 a wannan lokaci akwai resident da aka aje shi to har yanzu a kusan karfan mulkin kai a 1960 sarakuna suke da iko akan abin da ya shafi tafiyar da mulki al'amarin da ya shafi hanyoyin kudaden shiga wato haraji yana hannun sarakuna ne al'amarin da ya shafi gine-gine na makarantu yana hannun sarakuna ne gina hanya yana hannun sarakuna ne kurkuku yana hannun sarakuna ne kasuwa tana hannun sarakuna ne kai a takaice da kusan komai a hannun sarakuna yake yan boko sai suka fara neman a mika mana mulkin kai to daga wannan lokacin aka fara samun saka lokacin da jami'u suka fara bayyana aka fara fitowa aka fara kiran sarakuna da sunayen da bai dace ba wasu na kiran su azzalimai wasu na kiran sun hada kai da Turawa ana danne su lokacin da jami'in zasu bayyana
ta ina zaka danganta ne ko sun shiga harkoki ne na siyasa da ka baya ganin cewa an ce sarki goma zamani goma ko koya
sarakuna ba su shiga harkan siyasa yanda ake zato tsundun ba a wancan lokacin wato wannan canji da aka samu ba wani abu bane makirci ne irin namu mu yan boko duk abin da kaga ya faru yan boko suka zauna suka shirya shi yanda za a kwace iko gabaki daya a hannun sarakuna duk kusan abubuwan nan da na ambata maka su a baya wanda yake da iko ne na sarakuna gwamnati ta karbe su a hankali
hakan ya kai ga amshe kurkuku da shari'a daga hannun sarakuna har zuwa mulkin soja na zamanin Murtala Muhammad da Obasanjo a 1970 a wancan lokaci an bullo da tsarin da suke committee wanda ya kawo sauye-sauye na sabon tsarin kananan hukumomi wato local government reform a gargashin sa duk wani iko da ke hannun sarakuna an amshe shi aka basu a matsayin masu ba da shawara har ya zuwa yau din nan masanin tarihin kasashen Hausa Professor Uba Abdullah yayi tsokaci game da mulkin mallaka
ka kamanta kafin Turawa su zo ai an yi wani mulkin mallaka jihadin da aka yi na dan godiya shi ma ai mulkin mallaka an fice ne aka zo aka tankade sarakunan gargajiya da suke kasashen Hausa aka dore na fulani saboda haka ba Turawa ne suka fara mulkin mallaka a Arewa kuma suka kwace mulki daga hannun shugabannin gargajiya kafin Turawa su zo fulani sun ture su ba ma a Najeriya ba a sauran wurare a wasu abu da dusan ya haka saboda haka su wayannan da aka kwace musu ikon nasu sai suka zamanto sun zama wakilai na al'umma ko kuma an ce wakilan al'ada kun yare da tarihin su al'adun su da komai amma ba su da wani ikon da za su iya zartar da wani hukunci saboda akwai abin da aka sa constitution wanda aka zauna aka yarda da shi
an samu sauye-sauye sa da Najeriya ta samu mulkin kai shin ya kake kallon lamarin
a yin sauye-sauyen da aka kawo ba su canza alƙiblar da su Turawa suka dora ma kai ba an dai ci gaba da cewa democracy ne wato mulkin jama'a wanda su jama'a su da kansu za su yi zaɓen su zaɓo filan su to amma wannan bai canza matsayin su da shugabannin gargajiya ba an dai yi wa shi constitution da ranko sorima inda aka fahimci cewa yin suna da wani muhimmanci kuma suna da wani rawar da za su taka wajen haɗa kan al'umma da sauransu amma banda wannan ba duk a fashin baki ne babu wani abu da aka yi wanda ya nuna su suna da wani iko a ce ikon da gwamnatin yanzu ta yadda ta ba su shi yasa gwamna komai ƙanƙancinsa komai talaucinsa na ce ko talaucin na nufin mara naɗi sai za a ga ya cire sarki na gara ma a ko karan ba na jin talakawa na su tashi waye gari suke ba sa son barakuna wanda su ga suna da wannan ra'ayin to ra'ayi ne na yan wato yan communist akwai wani suna da aka gogo munzu wannan suna suke da wannan ra'ayin wannan su dama su ba ruwansu da wani adana al'ada ka zo su ga yadda ake wa sarki in Kano kowane sarki ba ba wani Kano ba ran Allah in ya fito ya zo zai kewaya ga jama'a yadda ake dandazo ake taruwa domin a martaba shi a karrama shi a gaishe shi to wanda ya nuna cewa tabbas sarakunan suna da martaba ba wai ba su da ita ba idan al'umma
shin koyaya tsarin yake na zaben sabon sarki a wancan lokaci idan sarki ya rasu
kowace masarauta tana da irin nata tsari na zaben sarki da 'yan majalisa masu zaben sarki amma kuma kusan duk tsarin da ake bi iri guda ne a wancan lokaci. Kafin Turawa masu zaben sarki sukan zabi sarki ne a aika wurin sarkin musulmi a Sokoto, sarkin musulmi ya tabbatar da wannan, yakan aiko da doki da alkur'ani da riga wanda za a ba sarkin da za a rantsar da shi. Ana nan tafiya ta zo har zamanin Turawa, wannan iko da sarkin musulmi yake da shi Turawa ko kuma gwamnatin Turawa suka karɓa wannan iko. Wannan iko da aka karɓe shine yake a halin yanzu a ƙarƙashin gwamnatocin da muke da shi. Kamar yadda na faɗa maka shine cewa masu zaben sarki sukan zauna ne su dubi tsarin da addinin musulunci ya tsara. Wane ne ya fi cancanta? Kamar yadda addinin musulunci ya ce, ana neman mutum mai hankali, mutum mai natsuwa, mutum jarumi, ana neman mutum baligi wanda ya mallaki kansa, sannan ba a bukatar mace a wajen wannan shugabanci. To waɗannan abubuwa qualities ne waɗanda yake aka tsara su, su ne masu zaben sarki sukan tantance daga cikin duk wa'ansu ƴaƴan sarki wane ne ya fi cancanta. To ana nan har Turawa suka ga wannan tsari ya ba su sha'awa, sai suka zo su ma suka kwaikwayi irin wannan. A da zamanin Turawa duk wanda ka sani cewa ɗan sarki ne, akwai ainihin secret report file da yake da shi na shi, duk shekara za a rubuta wannan. To kafin sarki ma ya mutu an gane daga cikin ƴaƴan sarki wane ne zai gare shi saboda wannan rahotanni da ake rubutawa. To wannan tsari kusan zan iya cewa an yi watsi da shi. To amma a halin yanzu da muke ciki, ƴan majalisar nan su suke zama su tantance. To daga nan sai su miƙa ma gwamnatin jiha, ita gwamnatin jiha za ta tara sarakunan jihan, wato council of chiefs, su ma za su zauna su tattauna wannan, sannan za a miƙa ma ita gwamnati, sannan ta tabbatar ma wanda Allah ya bashi wannan abu.
Sani Shabi Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya yi, gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Manajar Talamurin wasanni na bayyana ra'ayoyinsu akan koma bayan da kungiyar Manchester City ta Ingila ke fuskanta a daidai lokacin da ake so sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2020-2021. A jiya Lahadi, kungiyar ta sha kashi a cikin gidanta, inda Leicester City ta lallasa ta da ci 5-2 a wasansu na biyu na gasar Premier ta wannan shekara. Kakar wasannin da ta shige ne kadai marabinsu da kofin gasar ta Premier, wadda suka lashe a shekara ta 2018 suka kuma lashewa a shekara ta 2019. To amma masu shari a kan lamuran wasanni na ganin kungiyar na fuskantar koma baya a wannan kakar wasannin. To sai dai kuma wasu na ta'allaka matsalolin da kungiyar ke fuskanta a 'yan kwanan nan da rashin wasu jigajigan 'yan wasanta kamar Sergio Aguero da Gabriel Jesus, waɗanda yanzu haka suke jiyan raunuka na tsawon makonni. To sai dai duk da haka wasu na dora alhakin ne akan dabarun mai horar da 'yan wasan kungiyar Pep Guardiola da kuma yadda yake amfani da 'yan wasan wanda ake ganin baya kai kungiyar ga samun nasara. A fagen wasan tennis kuma, 'yar kasar Amurka Serena Williams ta soma fafutukan lashe kofin babbar gasar tennis ta 24 a tarihi, bayan da ta doke takwararta 'yar kasar Amurka Kristi Ann a wasansa na farko ta bude gasar French Open ta bana. Williams mai shekaru 39 da ke matsayin mace ta shida a duniyar tennis ta doke takwararta ta ne da turmi biyu a jere a zagaye na farko na gasar, wanda ya bata damar tsallakewa zuwa zagaye na biyu, inda za ta fafata da 'yar kasar Bulgaria Tvetana Prunkova. Prunkova mai shekaru 33 ta sami shiga gasar ta Roland Garros ne sakamakon gayyata ta musamman da ta samu daga masu shirya gasar, biyo bayan kwazon da ta yi a gasar US Open da aka kammala kwanan nan, inda Williams din ta doke ta a zagayen quarter final na gasar. A bangaren kwallon kwando kuma, kungiyar Miami Heat nan Amurka ta sami kaiwa a wasannin karshe na gasar kwallon kwando ta NBA karo na uku tun daga shekara ta 2014 bayan da ta yi nasarar doke Boston Celtics da maki 125 da 113 Miami Heat wadda ta lashe gasar ta NBA har sau uku a tarihi za ta fafata ne da zakarun Western Conference wato kungiyar Los Angeles Lakers a cikin wasanni bakwai da za a so mata farko a jibi Laraba Bam Adebayo ne ya zura wa kungiyar ta Heat kwallaye mafi yawa a wasan inda ya zura mata kwallo 32 da bugun laifi 14 yayin da Jimmy Butler ya zura kwallaye 22 kocin kungiyar ta Heat Eric Spoelstra ya jagorance ta ta lashe gasar NBA jere da juna a shekarun 2012 da 2013 to sai dai a bangaren kungiyar Celtics wannan ne karo na uku da take shan kashi a wasannin karshe na gasar ta Eastern Conference Murtala Faruk sanyin na a Washington DC
zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
wurin da ke kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu a majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga mahukuntan Najeriya da su saki wani matashin mawaki musulmi da aka yankewa hukuncin kisa bisa zargin yayi waƙar batan shi kuma da ke sa ido kan ƴancin addinin ƙasa da ƙasa ta Amurka Ta bayyana Yahaya Sharif Aminu a matsayin mai yin waƙoƙin addini a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kuma dan ɗariƙar tijaniya ne. Kasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta John Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cikawa mutane biyu a ranar Juma'a da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin majallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo ne saboda a kwanan nan majallar ta sake yin zane-zane da suka nuna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba. Yo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane 17. Dakarun Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau Litinin a yankin Nagorno-Karabakh inda galibinsa kabilun Armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen fadan. Bangarorin biyu sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai. Ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta ce sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Tarta.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya da gabatar da shirin da Julie Lazar zai shan wacce ta hada mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalabasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.